ya sanya mu a cikin gidan duniya, gidan jarabta, gidan bala'i, gidan da za a jarraba mu, wanda ya ci jarrabawa Allah ya rahamshe shi ya sanya shi cikin aljanna shi, wanda bai ci jarrabawa ba Allah ya bamka shi cikin wuta, kuma babu wanda ya isa ya fuddo shi daga cikin wutan nan. Akwai abubuwa da yawa wanda mutum yake tunani a kansu, yake tunani a kan al'amuran shi na duniya, amma akwai wani abu guda wanda ba mutum duka ba yake tunanin shi. Abun nan guda kuma wanda kowa sai ya ji shi, sai ya bi shi ta hanyar shi, shi ne sakaratul maut, magagi na mutuwa. Magagi na mutuwa lokaci ne wanda kake tsakanin rayuwa da tsakanin mutuwa. Wani lokaci ne wanda zaka shiga cikin wata irin dinuwa, zaka shiga cikin irin hargwagi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanallah, inna lilmauti lasakarat, yake neman tsari Allah ya haffafa mishi magagi na mutuwa. Magagi na mutuwa wanda shi ne mataki na farko zuwa lahira, wanda kowannen mu sai ya fita wannan hanyar ya huce. Da yawa mutum yake tashi a cikin rayuwar shi baya kumye ya yi ma mutane ƙarya, duk abu ya zo na ƙarya sai ya famka ta ko aka bai kawo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yazalu ar-rajul yakdhub, mutum ba zai gushe ba yana ƙarya a cikin al'amuran shi. In wace irin magana ce zai faɗi sai ya faɗi ƙarya yake jin daɗi, har sai an rubuta shi gurin Allah wane maƙaryaci ne. Kuma ba zai kasance ba ko da yaushe shi komai abin da ya fito daga bakin shi gaskiya ne, ba zai taɓa yin ƙarya ba, ko yaro bai yi ma ƙarya, har sai Allah ya sa mala'iku sun rubuta wane mai gaskiya ne. Idan lokacin da magagin mutuwa ya zo maka, za ka ga abubuwa da yawa wanda ba ƙarya ba ne. Lokacin da magana ta ƙare, ana cikin halin rayuwa, wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka su da dukiya, wasu Allah ya ba su huska, wasu Allah ya ba su matsayi abin yabo, waɗanda duk Allah ya ba irin wannan, ko a kawo su kawo ba da su bi Ubangiji, abin da suke gani, abin da yake gabansu, rayuwarsu kut da kut abin da take gabansu, suna cikin gafala wannan, sai Allah ya ce sai muka yaye musu kwakwanya. Wasu abubuwa da suke cikin idanuwan mu wanda ba mu ganin mahalukat da suke tare da mu, abubuwan da suke rayuwa a cikin mu, a cikin iska wanda ido baya ganin su, a wannan lokaci kana cikin magagin mutuwa sai a yaye ma kwakwanya. Zaka ga mala'ika ya sauko da idan ka san sanin mala'ika ne, kuma ba mai ganin shi sai kai, kuma ya zo zai tafi da ranka. Lokacin da ranka ta fita, in ji Annabi ya ce ka bi ahlul basar, sai kallo ya bi ta. Randa zaka ga ranka, rannan ka mutu, shi ne kallonta na ƙarshe. Wannan lokaci ne ya jama'a wanda kullum mutum a cikin rayuwar shi ya dinga roƙon Allah ya haffafa mishi sakaratul maut, domin idan ka ga mutuwar wasu za ka ga al'ajabi, mutum zai tashi yana buga kanshi a katanga, iya ihu, iya surutai, iya faɗin wasu irin maganganu. Wal mala'ikatu yadhurruna wajhahu, mala'iku suna bugun fuskarsu suna huddo ranka, yau za ka ɗanɗani azabul hun, azaba ta wulaƙanci da abin da kake aikatawa. Tun daga wannan lokaci shi kiyama shi ta tashi. Mutuwar wasu la haula wala quwwata illa billah, mutuwar wasu kuma wanda Allah ya zaɓa kamar zaran gashi a cikin abduga, haka mala'iku suke zare ran su yi umarni ran ya fita a hankali. Shi ne wannan mataki na farko ya jama'a na zuwa lahira, matakin da ba kowa yake tunanin shi ba. Duk abin da yake kanka tunanin mutuwa, kuma ka san mutuwa za ka yi, amma wannan mataki na farko ya kamata ka yi yawan addu'a, ka yi yawan roƙon Ubangiji subhanahu wataala, ka dinga tunawa da wannan mataki, yadda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka tunani da wannan mataki na magagin mutuwa, har yake roƙon Allah lokacin da yake magagin mutuwa Allah ya haƙƙafa mishi. A wannan lokacin ne ɗan uwa zai tuna ya wa'azu, mutane sun kasu kaso kaso iri-iri a wannan lokaci, zai tuna ya tuna duk abin da yake cikin duniya, shin ita duniyar nan wai ta isa, hal abin da wata adawa, a dinga baƙin ciki, a dinga hasada, a dinga ƙeta, wannan baya son wannan, wannan in ya tsaya yana yi da wannan, wannan daga ya raɗe ya zagi wannan, ita duniyar kanta mecece.
annabi sallallahu alaihi wasallama yace da duniya darajar ta kai fuffitan sabro da kahuri bai sha ruwa a cikin ta ba da Allah bai baka kahuri ruwa darajar ta bata kai komai ba yau shi zamu nutsu da duniya mu kaddama wannan ya huce saboda mai huska ne saboda dan gidan wane ne mu akhara wannan saboda shi ba kowa bane bayyana da kowa duniyar mecece ya dan uwa musulmi kai dariya da kowa kai sulhu da kowa kai hasada da kowa kai bakin ciki da kowa kai mu'amala mai kyau da kowa a yau ya kai kana cin haƙƙin kowa cin haƙƙin kowa kai ka ci haƙƙin makwabta ka ci haƙƙin matarka baka bata haƙƙin da Allah yake ka bata ka ci haƙƙin iyanka ka ci haƙƙin kowa uwayenka ka ci haƙƙin su ya kai hakkanka kake cin haƙƙin kanka saboda annabi ya ce inna li nafsika alayka haqqun ranka yana da haƙƙi a kanka jikinka iya da haƙƙi a kanka na yahuda yaji yahuda kwallo ka bai barci ta tashi ta godu ta ma ubangiji amma nawa suke kwana musu barci da rana aika barci a huto da sahin neman abinci babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa baraka burika ummati fi bukuriha Allah yi ma al'umma ta albarka a cikin sabkon su zuwa neman abinci da yawa mai sabko zuwa kasuwa za ka ga Allah ya sa albarka a cikin kasuwar shi amma kai a ƙarshe ne kake hutawa kasuwarka kasuwa ibada ce dole ka nemi halal don ka ci da kanka ka ci da iyalinka da abubuwa na halal ba ka kwanta ba da safe ka yi kabarci haka nan idan a wannan lokacin da kake cikin magagin mutuwa duka za ka tuna wannan abubuwan da ka yi na duniya ashe duniya ba komai ba ce kai kuma kan nutsu a cikinta ka dinga hasada da mutane ka dinga ƙeta ka tsanuwa ne menene da kai da duniya annabi yana cewa mali wali duniya menene ni da duniya ma ana fi duniya illa karatibin istadhal thumma raha wa masha ni ba komai bane ga duniya kamar matahi ne da yaga ɗan inuwa ya zauna ya huta dan mutum wannan da ya zauna ya huta kuma ya tashi dai shi ne kawai duniya a wannan lokacin ka shiga magagin mutuwa mutane ka hore sun ka suka so uku a cikin wasu cha zike rabbi ju'un la'alli a'mal salihan fi ma tarak ya allah amaidani ya allah amaidani duniya zan yi abin kirki duk abin da kace in yi zan yi ya allah wannan kaso na farko kenan kaso na biyu cha zike rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun min salihin Allah da ka dan jinkirta mun lokaci ka dan na gane kure na yanzu al'ana sai yanzu ya bawan Allah bayan ka nutsu babu ruwanka da kowa ba ka da mu'amala mai kyau daga an ce wani mutane su kauda kai suna tsoki daga an ce wani ba ga yi da mutane ba abin da ka sani ba ga sata da zalunci da tata da zina da komi kai ne Allah ce yayi kaso na uku suke cewa ya hasarata ala ma farrata fi jamillah ya kai cewa kai can mu akan abinda muka yi sakaci abinda Allah ya ce mu yi ba to dukkan wannan amsa ɗaya ce inda Allah ya ba su amsa Allah ya ce awalam nu amnurukum shin bumu raya ku ba a duniya ma ya tazakkaru fihi man tazakkar lokacin da duk mai tunani ya wa'azu ya ishe shi ya tuna ya wa'azu ya koma ga Allah wa ja'akum nadhir shin mai gargadi bai zo muku ba annabi bai zo muku ba ya kai gaya muku abinda Allah baya so dukkan wannan amsar da za a ba su amsa ɗaya ce ya dan uwar musulmi abinda duk ake so kai a sa'anin sakaratul maut itina ni lokaci ɗaya duk wa'azin da kake ji ka dinga tabbaka shi a aikace a gurinka misali a yanzu ko lokacin da kaje gida kayi tunani ga kanan kai ne mala'ika ya zo zai ɗauki ranka subhanallah in ka nutsu kaga kai ne lalle kai ne mala'ika ya zo zai ɗauki ranka ya za ka ji a cikinka wannan firgicin da wannan tsoron da za ka ji to maza ka gyara duk abin da baka gyara ba annabi sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala yake cewa ya kai can wanda a irin wannan lokaci zai ce wa ma azallana illa almujrimun ai babu wanda suka fatar da mu sai miyagun iya fa ma lana min shafi'in ba mu da wani mai ceto wala sadiqin hamid ko wani aboki wanda zai cece mu fa law anna lana karratan fa nakuna min almu'minin da muna da komawa za mu koma duniya da mun yi aikin kai da mun zamanto cikin mummunai Allah ya ce inna fi dhalika la'aya, a cikin wannan akwai aya. An tafi kuku yi ba, an gaya muku kuku yi ba, yanzu kuna da damar amida ku duniya. Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa ya sa'adat, ya jin daɗin wanda ta tanazzalu alaihimul mala'ika. Mumune kenan lokacin mutuwar su, mala'iku suna saukowa gare su, farko abin da za su ce musu, Allah ta khafu wa la tahzanu, kada ku ji tsoro, kada ku yi baƙin ciki. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, al bushrun kud al jannan nan wadda ake alƙawarta muku tun a duniya. Ai da man na hana auliya hukum fil hayati dunya wal akhira, wa fil akhira mu ne muke tare da ku tun a duniya da lahira. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, a cikin aljannan nan na gare ku duk abin da ranku take so. Wa lakum fiha ma tad'un, duk abin da za ku yi kira a kawo ko za ku yi bege, Allah ya ba ku shi. Nuzulan min ghafurur rahim, kaga wannan mutuwa da wannan mutuwa ta bambanta. Wannan mutuwa ta kafiri ga irin yanda zai mutu, wannan mutuwa ta mumini kuma ga yanda zai mutu. Tun daga nan an bashi albushirin aljanna, an bashi albushirin cewa shi dan aljanna ne. Tun daga nan farin ciki ya fara shiga ran shi. Daga ya inda mutuwa sai a sashi kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wannan kabarin da kuke gani za a bude shi madal basar, tsawon yanda ido zai iya kallo. Ka duba ka samu tsirai fili mai tsawo iya inda idan ka zai kai. Haka ake bude kabarin mumini. Sannan a bude mai tagogi daga aljanna. Kaburburra da kuke gani ai daula ce wannan, wanda take ita ce a ciki, ba wani karamin guri bane. Amma in ya kasance mu kaburi mai ja'iri wanda bai bi Allah, za a matse shi, a matse shi wanda kirjin shi zai haɗi daga dan bayan shi. Sannan azabul qabr ga tana. Ya jama'a sai mu yi hankali, duniyan nan ba gidan zama bane ba. Duniyan nan tafiya zamu yi, mun rudu ga ita, mun nutsu da ita, kamar kana mafarki za ka shiga cikin kabari. Magana ta kare. Yanda kowa ya tafi, ya ishe ta misali wanda kowa ya tafi, haka kai ma za ka tafi. Domin tunda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mutu, to ku tabbata kowa sai ya mutu. Kowa mutuwa ne. Ya Allah, muna roƙonka don girman zatinka, don iyawarka, don kai ka sani.